بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا الله سبحانه وتعالى بودي هذه القوم وأن لوكتي ننتي قبل درسي مع البركة أتكلم ملتقى طلاب العلم wannan shine darasinmu na biyu cikin sharhin alfiyatul iraqi wanda satin da wuce mun yi bayani game da tarifi mujiz na game da Sheikh Al-Hafiz Al-Iraqi sannan muka yi bayani game da ita alfiya ita ce at-tafsira wa tazkira muka yi bayani kan shuruhu dinta akwai nukta guda daya wanda bamu tattauna kanta ba kafin mu shiga cikin sharhi shine bayani kan فروق دا معلومه كي تكان الفية تا إراقي دا الفية تا سيودي وانا معلومه سنا بياني غمد بمبانشي دالبي إلمي مسالي دالبي إلمي إدانزا يا كوين إلمان حديثي تكين تكان الفية غرابي الفية تا سيودي دا تا إراقي وچيچي تفي وچيچي متن دالبي زي أوكا مفهمتا معلومه سنا بياني غمد farqu tsakanin su ita dai alfiya iraki ita ce asali ita ce harko ita ce aka fara rubutawa ita ce malamai suka sani a da kafin su yi ita ce asali kamar da muka bayyana cewa ita alfiya iraki littafi ne na ibnu salah muqaddima ta ibnu salah wanda ake sani da ulumul hadis ita ce yayi nazm din ta ya tattara ta yi mai abiyat kenan a zamanin da kafin su yudi ba a san wata alfiya ba a san wani littafi ba mai waƙe irin na Imam al-Iraqi kenan shine asali shi ma su yudi da kanshi ya faɗa cewa in dalibi za ya karatu to yazo ya nemi wannan littafin ya nuna littafin shi ita ce alfiya su yudi sai ya ce ko kuma ya koma asalin littafin kaga yanzu ya bada ansa cewa asalin littafin ita ce alfiya ta Iraqi shi ma daga can ya dauko sannan abu na biyu malamai da dama suna ba da shawaran ka dauki alfiya iraki saboda ita ce asali kuma ita ce ta hi amfani da kalmomi kuma ita ce ta tattaro abuwab da abin da ya shafi ilimin hadisi kusan ta tattara su gaba daya mun fahimta kenan alfiya iraki suna fifita ta da cewa ita ce asali littafin ita ce abin da aka fara yi kafin su yudi sannan kuma suna nuna cewa alfiya iraki ita ce aka hisani ita ce ta hishamil sannan alfiya iraki sun nuna cewa tafi alfiya ta siyudi zama wadda littafin da ya tattaro komai da komai amma ita kuma alfiya siyudi inda tafi ta iraki cewa yayi amfani da larabci mai sauki ta yadda mutum zai hardace cikin sauki Siyudi kenan sannan Imam Siyudi ya ƙara wasu abubuwa wanda Imam Iraqi bai zo da su ba so diyawa dama in dai ka rubuta littafi to in wani zai zawa bayan ka sai yayi wani tunani sai ya ga wani abin da ka rage shi baka faɗa ba shi kuma sai ya ƙara to wannan alfiya Siyudi ita tafi alfiya Iraqi saboda ta kawo wasu abubuwan da alfiya Iraqi bata kawo su ba kamar irin abuwa buna alkuna wal asma da sauransu cikin alfiya siyudi akwai su cikin alfiya iraki babu su amma shi alfiya iraki duk wannan abun yayi ishara kansu yayi ishara kan sai dai bai kawo su ba a bayyane shi kuma Imam Siyudi ya kawo su a bayyane wani a takaice kenan bambanci tsakanin su kuma malamai suna nuna cewa alfiya iraki ta fi zama ma'ana shamil na aka ce shamil wanda ta tattaro komai da komai amma a dunkule in dalibin ilimi in ya hardace alfiya iraki to komai ya hardace sai dai ya nemi sharhi shi kuma abin alfiya siyudi abu ne ga yanan dalla dalla didda kowace ce alfiya ce kowane ne baiti dubu ne wannan kawai da muka faɗa baiti dubu da uku shi ma siyudi baiti dubu in ka hardace alfiya siyudi ta tattara maka ta hi saukin hardacewa ka hardace tunda yawanci akwai abuwa akwai wasu maganganu da yawa ma daga cikin alfiya iraki aka dauko su Imam Siyudi cikin alfiya iraki ya dauko su bal malamai na cewa zamu ganin cewa nan gaba zamu karanta inda zamu rika mukarana akwai wasu abiyat zamu ganin cewa alfiye imamu iraki shi har baitin amma suhudi sai ida ya kammala da bayanin shi mun fahimta a takaice malamai da dama suna nuni kan alfiye iraki tafi alfiye suhudi min haisi shumul mun fahimta sannan kuma min haisi al-asl ita ce asali amma suhudi saboda ya ƙara abubuwa wasu abubuwan da ya yi sharhin su inda imamu iraki bai kawo su ba sannan dalibin ilimi in zai har da ce alfiye suhudi ta yi sauki wurin har da cewa in dai dalibi har da zai wannan a takaice kenan sai mu shiga a gurguje a cikin sharhi a satin da ya wuce mai bayani abinda ya shafi littafi yau za mu fara tun daga baiti na farko za mu rika ɗauka baiti biyar biyar insha Allah kamar yadda dai lokaci ya bada idan lokaci ya bada za mu rika ɗaukar biyar biyar shine asali idan lokaci bai isa ba sai mu tsaya daidai abinda muka ɗauka kuma insha Allah tahiyar sharhin namu za mu rika sharhin kalmomi tahiya ta farko kenan mas'ala ta farko za mu yi sharhin kalmomi sannan mu yi sharhin masail mu yi sharhin masail sannan mu yi sharhin baiti wannan a takaice kenan to na farko baiti na farko malika ta ya qulu raji rabbi al-muqtadir abdurrahim bin husayn al-athari min ba'di hamdillahi zil ala'i alam tinani jalla an ihsa'i summa salatin wa salamin da'imin ala an-nabiy al-khair zil marahimi fa hadhihi al-maqasid al-muhimma tuwdihi min ilm al-hadith rasmi nazamtuha tafsiratan lil-mubtadi tadhkiratan lil-muntahi wal-musnidi to wannan baiti biyar kenan cikin muqaddima wannan muqaddima imam suyudi imam iraqi hafiz iraqi yayi baiti 10 duk muqaddima ce bude littafi ya qulu yana fada ma'ana shi hafiz iraqi raji rabbahu yana mai kira zuwa ga ubangiji shi raji yana kwadayi zuwa ga Allah subhanahu wataala shine rabbahu al-muqtadir al-muqtadir shine siffa ce ta Allah subhanahu wataala al-qadiru mai iko akan komai kenan imam hafiz iraqi na wurin ya kulu kenan damir yana komawa wane ne wake fadan shine hafiz al-iraqi yake cewa yana kira yana mai kwadayi zuwa ga ubangiji shi wanda ke da iko akan komai Abdurrahim bin Husayn wane ne ke fadan sunan shi Abdurrahim bin Husayn shine sunan Hafiz al-Iraqi kamar da muka fada kan farkon muqaddima al-athari al-athar athari nasaba ce jingina kanshi zuwa ga athar al-athar da halshen larabci ana rubu ko a ce alama ko a ce saura fadan malamai cewa al-athar shine abinda ya shahi ilimin hadisai amma yanzu to marfu'a ko mauqufa shine al-asar kina jingina kanshi ya jingina sunan shi akan asar saboda kwadaituwa da san ilimin hadisi min ba'd alhamdulillah bayan godiya ga Allah kamar yadda kowane littafi ana bude shi da godiya daga Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala bude littafin shi alhamdulillah rabbil alamin haka shi ma yace bayan godiya ga Allah zil ala'i Allah subhanahu wataala siffa ce ta Allah mai yawan ni'ima alam tinani akan ni'imar da yayi mashi alam tinani akan ni'imar da yayi mani jalla an isa'i ni'ima wadda ba ta kilbuwa ni'ima wa anta uddu ni'mata la la tuhsuha kenan ni'ima wadda ba ta kilbuwa summa salatin wa salamin da'imin sannan kuma salati da aminci dawwamamme ala nabiyil khairi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da alkhairi zil marahimi almarahim jam'i ne na marhama marahim jam'i ne na marhama kenan zamu gani cewa masdar ne na mimi mai fara da mimun jam'i ne na marhama ala wazni maf'ala ala wazni maf'ala kenan rahama kenan annabi wanda yazo da alkhairi wanda ke da rahama kamar da muke faɗa annabin rahama, nabiyin rahama. Fa hazihi al-maqasid, wannan manufa, maqasid jam'i ne na maqsad, na manufa. Fa hazihi maqasid muhimma, manufa mai muhimmanci. Wannan manufar da muke gani mai muhimmanci, tudhihi min ilmi al-hadith, tana bayyana wadda take warware, take bayyana mana ilimin hadisi. Rasmi, wannan rasm shi ma alama ce ko kuma asar, kenan rasm rubutacce wanda tabbatacce, wanda ke ilimin, wanda ke bayyana ilimin maqasid ne, wanda ke bayyana ilimin hadisi rubutacce. Nazamtuha, na rubuta ta, tafsiratan lil mubtadi, na rubuta wannan alfiye ne don ta zanto ta haskaka hanya, ta haskaka ma mai tafiya wanda ke farkon neman ilimi, ta haskaka mashi hanyar neman ilimin hadisi, shine ke farko mubtadi, wanda ya fara nema na farko. Tazkiratan lil muntahi, sannan kuma wanda shi kuma muntahi ne, wanda Allah ya bashi ilimi yayi nisa, to kuma zai tunatar da shi. Zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, shi wannan wanda yayi nisa yana da ilimi sosai, to zan tunatar da shi. Shi kuma wanda mubtadi yanzu ya fara, shi kuma zan haska mai hanya, na in sa mai tutila da haska kame ga hanya da za bi ya nemi ilimin hadisi. Shi kuma wanda yana da ilimin yayi zirgi ciki, to shi kuma zan tunatar da shi. Wal musnidi, da musnidi shi kuma shine rawi wanda ke jingina hadisi ga malaman shi, daga musnid wanda ke rawaito hadisin ya jinginata, ya jingina shi ga malaman shi. Wannan shine a takaice abinda baiti yake nufi. To in muka koma Hafiz al-Iraqi, kamar yadda muka yi bayani tun satin da ya wuce, mun ce wannan tafiya ta mu za mu yi sharhi ne akan tafiyan da Imam Sakawi yayi. Za mu rika sharhi, za mu rika bayani, mu rika karanto abinda Sheikh Sakawi, Hafiz Sakawi, cikin littafin shi Fathul Mughis, kenan mu za mu rika fasara Hausa ne, mu rika karanto abinda Hafiz al-Sakawi ya faɗa, mu kuma bisa littafin shi ne za mu taya kan sharhin mu, mu rika fasara da Hausa. Idan mutum na da littafin za rika bibiyar mu abinda ya ji mun faɗa, kusan galibin abinda ke cikin littafin Fathul Mughis ne. Fathul Mughis shi muke sharhi, shi muke muraja'a, zo mu faɗi abinda ya faɗa, tunda shi ne sharhin Alfiyatul Iraqi. Mun faɗo littattafan da suka yi sharhin wannan littafi, wannan manzuma, satin da ya wuce. Daga cikinsu muka ce wadda tahi hastakawa, tahi haɗaɗawa, ita ce Fathul Mughis. To kusan shi ne za mu riƙa bi insha Allah. Malaki cewa shi Abdulrahim, sunan Imam al-Iraqi, yake cewa ya ƙul raji, yana kwaɗayi zuwa ga Ubangiji, haka da kalmomi na tawadu, da kalmomi na ƙasƙantarwa, yana ƙasƙantar da shi, yana kwaɗayi, yana buƙatan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ke da ƙudura, kamar yadda bawa kowane lokaci yana mai raja'i ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya yi mishi kaza. To farkon kalmar shi yana nuna cewa yana mai kwaɗayi zuwa ga Ubangijin shi, al-muqtadir, wanda Allah subhanahu wa ta'ala al-qadir ne, mai iko na akan komi. Abdulrahim shi ne Hafiz al-Iraqi, yana faɗa yana kwaɗayi zuwa ga Ubangijin shi, yana raja'i Allah ya taimake shi, shi ne Allah nan mai iko akan komi, babu abin da ya gagare shi, ba bai kwaɗaici abu wajen wani ba, wurin Allah ya kwaɗaici, Allah ya taimake shi, ya kama mishi wurin tahe shi. Wane ne shi? Shi Abdulrahim al-Asari shi ne ya jingina sunan shi zuwa Asar. Kamar yadda muka faɗa, idan aka ce Asar, malamai sun nuna cewa al-Asar da harshen Larabci shi ne baƙiya ko kuma alama. Asar, mun gane istilahin malamai me ake ni da asar, shi ne ilimin hadisi, tuwon hadisi, matanin hadisi, in ma zanto marfu ko marfu ko kuma mawquf. To wannan shi ne ake nufi da asar. Idan aka ce asar, istilahin malamai suna nufin hadisai waɗanda aka jingina su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda aka tsaida su zuwa ga sahabi. Maganar sahabi ko kuma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ake ce ma asar. Sai kaji malami ya ce asar ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Mun fahimta? Ko kuma ɗaya daga cikin sahabbai ya ce kaza, sai ka ce asar. Mun gane? Amma malaman fiqhu in suka ce asar, babu abin da suke nihi da shi, face a da sai mauqufa kawai. Maganar sahabi. Malaman fiqhu idan suka ce asar suna nufi da maganar sahabi. Mun fahimci wannan baitin na farko? Akwai tambaya gare shi? A duba kafin mu yi gaba in akwai tambaya ga baiti na farko. Abdurrahim sunan Imam al-Iraqi ne. Shi ne yake cewa ya kuru shi yake cewa kama Haf Abdurrahim yana cewa yana mai kwadayi ina mai kwadayi zuwa ga Ubangiji na mai iko akan komai wanda shi ne zai taimake ni akan asari akan ilimin hadisi. Mun fahimta? Imam Sakawu yace ya jingina kan shi ne ga asar, ya samu kanshi al-asari saboda me? Saboda kwadaituwa da ilimin hadisi. Kowane lokaci yana shagaltuwa da ilimin hadisi. Allah ya taimake shi game da shagalin da shagaltar da kanshi da yake ga ilimin hadisi. Allah ya kama mishi ya tabbatar da shi akan daidai. Mun fahimta? A ci gaba da baiti na gaba. Min ba'di hamdillahi zul ala'i, bayan godiya ga Allah, kamar yadda muka yi bayani cewa kowane littafi ana bude shi da godiya ga Allah, kowace magana za ka yi ka fara yabo ga Allah, kamar yadda muka aka sha karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi gaban sahabbai yayi bayani sai ya yabo ga Allah sannan ya fara bayanin shi. Sannan kuma mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam galiban yana bude maganar shi da khutbatul haja innal hamdalillah na'amaduhu wa nasta'inuhu azwa qarshi. Sannan ga alqur'ani Allah subhanahu wataala ya bude shi da me? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenan bayan godiya ga Allah, kenan abu na harko abin da ta kamata a fara a gode ma Allah, sannan bayan gode sai ka faɗa abin da zaka faɗa. Mun gane? Kamar da muka faɗa cewa bawa kowane lokaci ya saba ma kanshi da duk abin da zai faɗa ya gode ma Allah. Alhamdulillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abu na ni'ima yana gode ma Allah, abu na jarabawa yana gode ma Allah. Idan ni'ima ce ya ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu ssalihat, idan kuma abu jaraba ne ce alhamdulillahi ala kulli hal. Wannan dai mutum mumuni ya saba ma kanshi kowane lokaci Allah abun godiya ne. Sabanin in kalmar shukr ce, kalmar shukr godiya ita wannan sai in ni'ima ce kawai, sai ka ce kai kalma kai amfani da kalmar shukr. Amma alhamdu ita wannan da ni'ima da jarabawa dubawa yana cewa alhamdulillahi. Kina harkon abinda za ka fara da alhamdulillah. Sannan bayan godiye, ba'ad alhamdulillah, bayan godiye zil alayhi ga Allah subhanahu wa ta'ala mai ni'ima, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kunshi siffata ni'ima, shi ne ala imtina'i. Kenan wannan godiye saboda me ya gode ma Allah? Ala imtina'i, dan ni'imtar da shi da yayi. Godiya ta mice ce? Ya gode ma Allah saboda ni'imtar da shi da yayi da ni'imomi waɗanda ba su kirguwa. Allah ya nimta ala imtinani, Allah ya ni'imtar da shi da ni'imomi waɗanda ba su kirguwa. Mun fahimta? Wannan baiti na biyu shi ma an gane shi. Ala'i, ala'i. Ala'i. Idan mutum ya koma cikin Fathul Maqis, Imam Sakawi yake cewa kalma ala dinna, ala da hamza dinna yana da lugha ta Larabci kusan guda bakwai. Mun fahimta? Idan mutum ya je can zai ga ta yadda malam ya ke kira, an iya kiransu ila, ala da sauransu, duka ya faɗe su har zuwa lugha bakwai. Mun fahimta? Zu mai wanda ya kunshi, wanda ya tattaru, wanda ke da ala ni'ima. Mun fahimta? A ci gaba. Sai baiti na uku. Summa salatin wa salamin da'imin. Sannan bayan godiya ga Allah subhanahu wataala sai salati da aminci ya tabbata wanda dawwamamme ne. To nan za mu ganin cewa malam ya ce salatin da nikira, salamin, sannan kuma sai ya zo ce da'im ɗaya. Kamata salatin
salamin da'imaini, sun da guda biyu zanu. Me yasa Imam Sakawu yace in ma ya zanto su biyun suna kunshe da abu daya ne, shi yasa ya musu ya rihe su da abu daya. Mun fahimta, in ma ya zanto akwai takadiri salatin da'im, salamin da'im. Mun fahimta kenan. Imam Sakawu yace cikin nan in ma ya zanto akwai takadiri a kaddara kowane wuri akwai salatin da'imin da'imin da'imin, ko kuma ya zanto a dan yana dauke da abu daya ne, shi yasa aka mishi ya rufe da damira abu daya. Mun fahimta, bai ce da'imai ne ba, wa salamin, a'a, ai daban-daban ne. Mun fahimta, wawun ba ta nuna cewa. Sannan me yasa aka yi fatahataini nan? Imam Sakawu yace jingina ne ga alhamdulillahi, alhamdulillahi, kenan godiya ta tabbata ga Allah, sannan salati ga annabi, kenan adaf ne. Mun gane, ala nabiyyi alkhairi, aka zuwa ga annabin rahama, wanda annabin da ya zo da alkhairi, ya zo mana da alkhairi shine Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo mana da alkhairi na shari'a, ya zo mana da alkhairi na musulunci, ya zo mana da alkhairi da dama. Mun gane, zi al marahimi, kamar yadda muka ce marahimi jami'i ne na marhama, marhama masdar ne na mimi, wanda sunan da ke fara da mimun shine ake ce masdar mimi. Mun fahimta. To ala wazin maf'ala, maf'ala, marhama ala wazin maf'ala, kenan yana komawa marhama, mai rahama kenan, daga rahama. Mun fahimta kenan. Annabin rahama, kamar da hadisi ke tabbata ke cewa ana annabiyur rahama. Mun fahimta kenan. Salati da aminci duk ya tabbata ga annabin da ya zo mana da alkhairi, wanda ya zo mana da rahama, kuma annabi ne mai rahama ga bayi, annabi ne wanda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kaga wanda Allah ya aiko shi ne da yanzu rahama ne gare mu. Mun gane. Baiti na uku, mu ci gaba. Fa hazihi al maqasid al muhimma, fa hazihi, kaga nan sai malai ya fara hazihi maqasid, wannan manufa jam'i ne manhohi masu muhimmanci. Mun malai ke cewa ana kaddara cewa kamar dalibin ilimi yana tambaya, ina ni da ke son in yi bincike wurin ilimin hadisi, ina za ni nemo ma'lumat, ina za ni nemo ilimi, malamin da zai karanta din, sai malam ke cewa hazihi, ga wata musu, ga wasu muhimman manuhanan wanda ke da kyau, tudihu min ilmin hadis, wanda za su bayyana maka, za su warware maka ilimin hadisi in kana nema. Mun fahimta. Tudihu, suna bayyana maka min ilmin hadis, daga ilimin hadisi. Ilimin hadisi mai bayani lokacin da muna mustalahul hadis, mai bayani akan me ake ni da ilimin hadisi, sannan me ake ni da hadisi lugatan wastilahan, duk wannan mai bayanin wannan. Rasami kenan shi ma asar, kamar yadda muka fassara, Imam Sakawu yake cewa rasam da asar duk ma'anarsa daya. Mun fahimta. Nazamtuha, nazamtuha, nazam kishiyan nasar ne, idan ilimi aka rubuta shi da siffa ta waƙi, shi ake ce ma nazm. Mun gane. Idan ilimi aka jero shi aka yi waƙi da shi, shi ake ce ma nazm. Idan kuma ya zanto rubuce yake haka, kamar Ƙur'ani, kamar hadisi, sai a ce mishi nasar. Mun gane. Kenan yace nazamtuha, na nazama wannan, na rera wannan waken, tafsira, tafsiratan, dan haska kama almubtadi, wanda yake horkon neman ilimi. Mubtadi na wurin kamata a ce mubtadi'u, mubtadi'u, tunda shine horko, akwai hamza ko, tunda yana nufin horkon, in haska kama wanda menene, in haska kama mai horkon neman ilimi, wanda shi yanzu ya fara, wanda ya dauki hanyar neman ilimin hadisi, amma yanzu ya fara, bai san komai ciki ba, yanzu ne ya fara, to na rubuta wannan, nayi wannan waƙen ne dan in haskaka mishi hanya, in buɗa mishi hanya ya san ilimin hadisi, tunda shi yanzu ya fara. Mun gane ko me ake nihi nan? Sannan tazkiratan limuntahi, ya zanto kuma tazkira ne in tunatar da wanda shi almuntahi babban mubtadi ne, shi muntahi wanda ya yi nisa cikin ilimin, kenan yanzu na yi wannan ne da in riƙa tunatar da shi, in aza shi hanya, in riƙa tunatar da shi abubuwan da ya manci. Mun gane? To kalman nazamtu, nazm kamar da muka ce waƙe, to za mu bayani kan cewa wannan waƙen, tunda ya ce ga yanan na zana wannan waƙen, kenan waƙen da aka yi na alfiyatu iraki ya yi shi ne akan wazani, kamar da Imam Sakhawi ya ce ya yi shi ne akan wazani waƙen akan bahar na Rajaz. Masu arud, masu ilimin arud, kenan sun san cewa wannan baharin bahar Rajaz ne, shi ne mustafilun 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 mustafilun, kenan nan wurin shi ake ce bahar Rajaz. Nan za mu ganin ƙida'a shidda ce, na uku nan, na uku nan, mustafilun 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 mustafilun, kamar da Imam Sakhawi ya ce, kenan bahar da ya yi amfani da bahar Rajaz wurin yin waƙen shi, ya yi amfani da bahar wane, wani kalar bahar ne cikin buhur ɗin da ke akwai cikin ilimin arud, Rajaz da shi ne ya amfani, yake cewa nazamtuha tafsiratan lil mubtadi, al mubtadi kamar da muka ce wanda shi harkon neman ilimi, yanzu har neman ilimin shi na ilimin ilimin hadisi, to yanzu sai in haska mishi. Kaga daga nan aka dauko, in ka duba asalin littafin menene sunan shi, at-tabsira at-tazkira, ko ba haka bane ba? In ka duba littafin bangon shi, me ya sa mishi suna, ana ce mai alfiyatul iraki ko kuma at-tabsira wa at-tazkira, kenan tabsira ga wanda ke harkon neman ilimi, tazkira ga wanda shi yayi nisa, mun fahimta? Kenan mubtadi wanda shi yanzu ya fara, kenan mun sai mun bude mun nazamta mishi, mun nazama mishi wannan waƙen dan ya rika haskaka mishi hanyar da zai bi ya nemi ilimin hadisi, mun fahimta? Tazkira kuma za mu tunantar da malamai wanda sun yi nisa cikin ilimi, mun gane? Wal musnidi, musnidi kuma shi rawi wanda ke rawaito hadisi, da musnidi da kasra, kun san akwai al musnad da fata, akwai al musnid da kisra, akwai al isnad, duk wannan mai bayanin shi lokacin da mustalah hadisi, ba sai mun maimaita ba, mun gane? Al musnad wannan mun bayani cewa yana dauke da ma'ana guda biyu, in mutum ya koma cikin darasin mustalah hadisi zai gano musnad, akwai musnid, akwai isnadi, akwai masanid, al masanid, mun gane? Duka wannan mun bayanin su, kenan wannan al musnid da kasara akan nunin shine rawi wanda ke rawaito hadisi, ya jingina ilimin, ya jingina hadisi ga malamin shi, shi ma malamin ya jingina zuwa ga malamin shi har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun fahimta? Na'am. Shi ma tazkira ne gare shi, mun fahimta? Kenan Imam Iraki yana cewa tazkiratan lil muntahi, ga wanda yayi nisa cikin ilimin, sannan wal musnidi da wanda kuma shi ya bangaren sinadi ne yake aiki kawai, ya jingina ilimi ga wannan. To za mu ganin cewa tsakanin almuntahi da musnid akwai alaƙa tsakaninsu, mun fahimta? Wane ne ya fi cikinsu, wane ne ya fi? A'a, musnid shi alaƙa shi sinadi ne kaɗai, amma shi muntahi tana yiwuwa yana da alaƙa da matanin hadisi, mun fahimta? Shi ya haɗa duka, ya iya sanin isnadi, ya iya sanin matani, shi kuma wannan alaƙa shi isnadi kaɗai, kenan nan wurin kanan wurin muntahi yahiwa yahi musnid mun fahimta sannan shi kuma wannan yahi wannan tana iya yi shi sane ilimin isnadi saboda shi bangaren shi ne yahi shi sane ilimin isnadi shike jingina kowane hadisi ga malamin shi kowane hadisi ga malamin shi kenan ya iya sanin ilimin isnadi fiye da wannan shi kuma wannan ya hada hammatan ya sani mun fahimta Allahu a'lam kenan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu hidda addu'a kenan ina tunanin dai haka ta hiya sharhin an iya gane kun ba a wasu asosai ba duk da yake gaba in muka tahi zamu za a buɗe sosai ta yadda kowace in muka ce kowane wuri sai mun dauki mas'ala to kaga ƙarshe baiti biyar ba zai dauko ba amma a takaice dai haka insha Allah in akwai tambaya sai tuwaddihu tudihu duka ma'ana manasa dai su warware maka su fassara maka su nuna maka ga yadda daidai take sa aza ka bisa hanya ya warware maka duma ana dai ce na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum